Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mita 60 da mita 25 da mita 16. Kuna iya jin shirye-shiryen namu a ƙasar Jamhuriyar Niger ta FM a gidajen rediyon amfani da Sarauniya da Fara'a da FM Nomad da Dalol FM muryar Arewa da kuma Niya. Haka nan kuna iya jin shirye-shiryen namu yanzu hakan nan kai tsaye ko duk lokacin da kuka samu dama ta hanyar sadarwar internet a voahausa.com. Masu sauraron mu assalamu alaikum, ni ce taku Halima Jumrau daga nan birnin Washington DC tare da sauran abokan aiki, muke fata kuna nan lafiya da wannan hantsi. Ba labaran duniya, Sahabu Imam Aliyu zai gabatar muku da shirin nagari na kowa, amma da farko ga cikakkun labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, ga labaran duniya mai karantawa Sahabu Imam Aliyu. Ƙungiyar nan da take rajin kare ƴancin bil'adama ta Amurka da ake kira ACLU a takaice jiya Asabar ta ba da labarin cewa fadar White House ta shugaban Amurka ta saki bayanai dangane da ƙa'idoji da ta shimfiɗa wajen amfani da jiragen yaƙi da ba su da matuƙa a zama wani ɓangaren shirinta na yaƙi da ta'addanci. Wannan ko ya biyo bayan ƙarar da ita wannan ƙungiya ta shigar gaban kotu har kotun ta ba da umarnin gwamnati ta ba da waɗannan bayanai. Bayanai da suke kunshe cikin shafi 18 da aka takaita ko aka fitar da waɗansu bayanai sun nuna irin ƙa'idoji da shirin ya ƙunsa na tabbatar da ganin hare-haren ba su rutsa da farar hula ba. Kasida ta buƙaci rundunar sojin Amurka ta tabbatar da harin an kai shi a sarari da za a samu auna ɗan ta'adda da aka auna kuma ba za a taɓa farar hula ba. Yan jarida da suka karanta kasida suka ce ta baiwa jami'an fadar White House waɗanda suke aiki a sashen tsaro muhimmiyar rawa wajen ɗaukar mataki ƙarƙashin shirin. Aikin waɗannan ma'aikata baya ƙarƙashin abinda Majalisar Dokokin Amurka take da ikon sake dubawa. Shirye-shiryen matakan a kamo ko a kashe waɗanda ake zargi da ta'addanci da hukumar leƙen asiri ta Amurka CIA ko rundunar sojin Amurka suka gabatar, Majalisar Tsaro tana da bin sawu. Amma kasidar da aka bayyana jiya Asabar ta nuna cewa matakin ƙarshe na a ɗauki mataki ya dogara ne kan Majalisar Tsaro ta shugaban ƙasa. Wasannin Olympics sun kankama inda aka gudanar da tsere da kekuna, wasannin ƙwallon raga ko volleyball da dambe da kuma gasannin ninkaya iri daban-daban da aka yi jiya Asabar. Yar gasa na harbi wata ba Amurkiya Jeannie Tresha, yar shekaru 19 da haihuwa, wacce take cikin ayarin maharba daga Amurkan, ita ce ta samu lambar zinari ta farko inda ta doke abokanan karawarta mata biyu daga China. Hakanan wata tawagar ƴan gasar ninkaya ta Amurka ƙarƙashin jagorancin Kat Ledecky ta samu azurfa a gasar mita 100. ‘Yan wasan Australia ne suka samu zinari inda suka zama zakaru a tseren da suka yi cikin minti 3:30 da ƴan kai, wanda shi ne lokaci mafi ƙanƙanci da aka taɓa nasara a irin wannan gasa. Hakana wasannin cikin ruwan wata ƴar ƙasar Hungary Katinka Hozu ta samu zinari a tseren mata na mita 400 suke yi da suka kammala cikin minti 4:26. Wata ba Amurkiya Maya Dirado ce ta samu azurfa, sai dai fitacciyar ‘yar wasar tennis ɗin nan Venus Williams ta Amurka ta sha kaya zagaye na farko a hannun Christine Philippines ta Belgium. A halin da ake ci kuma tawagar ‘yan wasa daga Somalia mutane biyu ne kacal ita ce tawaga ta biyu mafiya ƙaranci a wasannin na bana, duk da haka ‘yan ƙasar Somalia ciki da wajen ƙasar suna biye da su sau da ƙafa. Shugabar kwamitin wasanni na Olympic ta ƙasar Fadima Ali Nuru ta ce a gefe ɗaya bikin buɗe wasannin ya faranta mata rai ganin tutar Somalia tana kaɗawa a duniya baki ɗaya. A hira da ta yi da sashen Somalia na muryar Amurka ta yi ba wannan bayani, ta ce a wani gefen kuma tana baƙin cikin ganin ƙasar ba ta da isassun ‘yan wasa waɗanda za su suka cancanta, saboda haka ta ce ba za su samu damar shiga kowane irin wasa ba. Somalia za ta shiga wasanni biyu ne kacal, gudun tsere na mita 400 inda Maryam Nuhu Musa ‘yar shekaru 19 da haihuwa za ta kara, sai kuma gudun mita 500 na maza da Muhammad Daud Muhammad ɗan shekaru 20 da haihuwa zai wakilce ƙasar. A Siriya, ƙungiyoyin ‘yan tawaye biyu sun ba da rahotanni jiya Asabar cewa sun kassara zobe da dakarun gwamnatin ƙasar suka yi wa birnin Aleppo da ke arewacin ƙasar sakamakon ƙazamin faɗa da hawa gwabza daga ranar 31 ga watan Yuli. Kungiyar da ake kira gamayyar kungiyoyi da ke Istanbul ta rubuta a shafin Twitter cewa jantawa ya san kasar kawanyar da aka yi wa Aleppo. Wata kungiya mai tsananin ra'ayin mazan jiya da ake kira Ahrar al-Sham ita ma ta rubuta a shafin Twitter cewa jantawa ya san kama garin da ake kira Ramusa da ke kudu maso yammacin birnin Aleppo wanda ya bada damar bude hanyar zuwa Aleppo. Amma kungiya da take ikirarin kare haƙƙin bil'adama a Syria mai cibiya a Ingila ta ce ƴan tawayen ba su tarbatsa zobe da aka yi wa Aleppo ba sai dai faɗan da aka gwabza a Ramusan yana da tsanani. Haka nan rahotanni da aka samu a farkon jiya sabar din suna nuni da cewa gamayyar mayakan Laraba da kuma na Kurdawa kusan sun kwace iko baki daya a birnin Manbij. Majalisar Dinkin Duniya ta dakatar da shawarwarin sulhu tsakanin gwamnatin Yemen da ƴan Sunni suke yi wa jagoranci da ƴan tawaye ƴan Shi'a da ake kira Houthi, bayan da ƴan tawayen suka yi ta gaban kansu suka nada majalisun mulki a yankunan da suka kama tun bayan yakin wato tun bayan lokacin da yaki ya barke a kasar a shekara ta 2014. Wakilin Majalisar Dinkin Duniya na musamman kan rikicin na Yemen Ismail Ul-Sheikh Ahmed shi ya bayyana dakatar da zaman sulhun a Kuwait jiya Asabar, yana mai cewa zai yi aiki da wakilan bangarorin biyu cikin makonni masu zuwa domin a cimma daidaito kan muhimman batutuwa a shirin Majalisar Dinkin Duniya na maido da zaman lafiya a makurdin na Arabia. Zuwa yanzu dai ba a aje wani sabon lokaci da wuri da za a zauna nan gaba ba, duk da haka wakilin na Majalisar Dinkin Duniya Ul-Sheikh Ahmed ya ce sai tuyu za a zauna nan da wata daya. A Afirka ta Kudu, shugaba Jacob Zuma wanda ke fama da koma ba ta fuskar zabe da bai taba ganin irin ta ba zabukan kananan hukumomi, ya ce masu zabe suna aikewa da sakonni ta kowane fanni, saboda haka ya ce jam'iyyarsa ta ANC za ta kasa kunne ta saurara sosai. Shugaba Zuma ya yi magana ne jiya Asabar yayin da sakamakon zabe yake nuna cewa jam'iyyar ANC mai mulkin kasar ta fadi zabe a babban birnin kasar Pretoria. Hakan nan jam'iyyar ta rasa rinjaye a cibiyar kasuwancin kasar mafi girma wato Johannesburg.
Labaran duniyar kenan kuka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai ku gyara zama ga Sahabu Imam Aliyu zai gabatar muku da shirin Nagari na Kowa.
Nagari na Kowa. Jama'a masu sauraro, assalamu alaikum, da fatan kuna hanzi lafiya. A kokarin da gwamnatocin jihohi da ke arewacin Najeriya suke yi na sake farfado da harkokin ilimi, gwamnatin jihar Niger za ta kashe naira biliyan 17 cikin shekarar nan wajen gyara makarantun sakandare 6 tare da saka musu kayan karatu na zamani kamar su na'urori da sauransu, tare kuma da horar da malamai. Gwamnan jihar Alhaji Abubakar Sani Bello ne ya bayyana haka a bikin cikar wata makaranta mai zaman kanta naziri da firamare da sakandare a garin Kontagora shekaru 35 da kafuwa. Kamar da za ku cikin wannan rahoto da Mustafa Nasir Batsari ya aiko mana.
Gwamnan jihar Niger Alhaji Abubakar Sani Bello ya ce kawo yanzu ma sun fara aikin gyara wasu makarantun gaba da primary a jihar, kamar yadda ya yi ƙarin bayani.
Saboda haka za mu kashe dukiya sosai mu tabbatar makarantun gwamnati sun fara aiki. Kuma mun fara da secondary guda 6 biyu kowane zone, sannan kuma mun kawo mutane daga waje kan maganan primary da secondary gaba daya. Ana kashe magudan kuɗi amma in Allah ya da kuɗin ba hasara bane.
Gwamna Abubakar Sani Bello wanda yake jawabi a wani taron cika shekaru 35 da kafuwar wata makarantar secondary mai zaman kanta a Kwantagora ya ce sabon tsarin ya hada da tantance malamai.
Wannan sabon tsari da muka kawo su kansu malaman sai an tace, wanda suke da kyau a ƙara musu, wanda suke dan dama-dama za su koma gwamnati biya a ƙara training nasu.
A halin da ake ciki dai, masana harkokin ilimin na ganin ya zama tilas jama'a su hada hannu da gwamnati domin shawo kan matsalar da ta addabi sashen ilimin a yankin arewacin Najeriya, inji tsohon gwamnan jihar Kano Kanal Sani Bello mai ritaya.
Amma ya kamata mutanen ƙasa su fara kokari suna ba da gudunmuwa ga ilimi. Mutanen kuma suna tara kuɗi su aika da wani yaro mai hazaka makaranta, mu ba mu saba ba. Ina tsammanin lokaci yayi da wasu masu hawan da shuni waɗanda Allah ya azurta mu fara kawo wasu abubuwa daga cikin aljifanmu saboda mu taimaka mu ilimi in muna son mu samu ingantacciyar ilimi.
Ko baya ga wannan dai, baiwa ɗaliban jami'a tallafin ƙaro ilimi na da matuƙar mahimmanci. a ci gaban sashen ilimin shugaban karamar hukumar Mariga Abdul Malik Sarkin Daji ya ci a yanzu haka ma sun kashe sama da naira miliyan 10 da suka samu daga kudaden harajin da suka tara wajen baiwa dalibai 350 tallafi domin ci gaba da karatunsu.
Mun dauki waɗanda ke karatun jami'o'i mun samu sama da mutum 350.
Daliban nan akwai masu karatu wajen Najeriya ko kudi cikin gida ne?
Akwai masu karatu wajen Najeriya za su kai kimanin mutum kusan 8. Mun kuma tallafa mu kowanne su da 100,000.
Babu shakka dai akwai buƙatar ganin canjin ci gaba a fannin ilimin a ƙarƙashin gwamnatin Muhammadu Buhari da ta samu nasarar fatattakar ƴan Boko Haram. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya.
A jihar Taraba kuma gwamnatin jihar tare da asusun tallafa a yara na Majalisar Ɗinkin Duniya UNICEF sun sanya hannu kan yarjejeniyar samar da ilimi ga ƴan gudun hijira a jihar waɗanda rikice-rikice na cikin gida da kuma na jihohi makwabta kamar Adama da sauransu suka haɗu a jihar. Ga rahoto da wakilin sashin Hausa Lawal Sani Kone ya aiko mana.
Gwamnatin jihar Taraba tare da haɗin kan asusun yara ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta kafa kwamitin kula da ilimin yara cikin yanayin kota kwana. Da yake jawabi a wurin bikin gwamnan jihar Taraba a Kitak Darius Dixon Ishaku, wadda mataimakin gwamna Haruna Manu ya wakilta, ya ce ko da yake ba kamar takwarorinta na Borno, Yobe da Adamawa ba, jihar Taraba ma ta yi fama da katsewar ilimin yara sakamakon yanayin fitinu da aka samu daga baya-bayan nan. Wadda yake wannan jiha ba ta ga barna irin wadda ta faru a wasu jihohin gabas maso arewa ba, amma ta sami ƴan gudun hijira da dama musamman mata da yara daga jihohi kamar su Adamawa, Yobe da Borno. Jiharmu ta samu ɗan lokacin kwanciyar hankali, amma a baya-bayan nan rikici tsakanin makiyaya da manoma ya janyo ƙaurar yara ƙanana da iyayensu mata, rufe makarantu da kuma lalata gonaki. Wannan manufa na UNICEF na tabbatar da ƙare haƙƙin yara na samun ingantaccen ilimi ba tare da ƙaƙƙautawa ba ko cikin yanayin taɓaci abu ne da ya cancanci yabo. Aniyar wannan gwamnati ita ce ceto ilimi da kawo zaman lafiya tsakanin al'ummai. Ina yi wa UNICEF tabbacin gwamnatinmu ba za ta gaza ba wurin tabbatar da samarwa ɗaukacin al'ummar Taraba ingantaccen ilimi. Da yake jawabi, kwamishinan ilimi Mr. Johannes Jigem ya ce fitinu da suka auku daga baya-bayan nan sun janyo cikas ga al'amuran ilimin yara a wurare da dama a cikin jihar. A banbakin ciki ne ganin galibin makarantunmu ba sa gudana yadda ya kamata. Ba don rashin gine-gine ko ma'aikata ba, sai dai don makarantun sun zame matsugunai ne na 'yan gudun hijira. Da yawa daga cikin yaranmu sun samu nakasu a karatunsu. A duk sa'ilin da al'ummarsu ke cikin yanayin fitina. Mako da ta gabata, ina karamar hukumar Bukari don ziyartar wata makaranta, amma sai na tarar da makarantar cike da 'yan gudun hijira. Wannan kwamitin ilimi na yanayin kota kwana da muke kaddamarwa an ƙirƙiro shi ne don shawo kan giɓi da ake samu na koyo a sa'ilin tashin hankali. Jim kaɗan bayan bikin ƙaddamar da kwamitin, na sadu da shugaban kwamitin Alhaji Bakari Sanda don samun ƙarin bayani bisa yadda kwamitinsa za ta gudanar da ayyukanta.
Za mu yi aiki tare da UNICEF ne don duka inda aka samu waɗannan damuwan mu ga yadda za mu rage musu waɗannan damuwan ɗin, sannan mu tabbatar a kan cewa yaransu sun je makaranta ba tare da fasawa ba. Shi ne babban muhimmin wannan kwamiti.
Masu sa ido bisa al'amuran ilimi na ganin kafa wannan kwamiti a jihar Taraba ya zo kan kari ganin yadda fitinu tsakanin manoma da makiyaya kan janyo ƙaurar jama'a da dama da kuma zamewar makarantu sansanin 'yan gudun hijira. Lawal Sani Kona, muryar Amurka daga Jalingo.
Jihar Kaduna kuma mazauna karamar hukumar Makarfi sun yi kira ga gwamnatin jihar ta gaggauta warware matsalar rashin biyan albashi na watanni da malamai suke binta. Matsalar da suka ce tana illa ga ci gaban ilimi a yankin. Wani mahaifi da ƴaƴansa ke makarantun gwamnati ya zanta da wakilin sashin Hausa Iliya Kure kan wannan batu.
Sunana Usman Hassan Buzu, doka tashiya da Makarfi Local Government. A matsayin ilimi a karamar hukumar Makarfi Local Government ko ince ma'asar gaba daya yana samun tagomashi na zuwan dalibai amma ana samun koma baya a su bangaren malamai bisa matsalan albashi da suke kuka akan shi. To da gwamnatin jiha za ta taimaka duk wani bambance-bambance da ya kawo na kasa akan albashi ta rufe idanunta ta yi bakin kokarinta ta sallama wannan malaman. So idan ka biya mutum dole aikin da kake so ya maka yi maka, amma in baka biya shi ba sai sanda ya ga dama ya je makaranta. Kuma lesson din da ake bukata yara su samu gaskiya suna failowa din sa, sai ga kawai an kawo wannan abinci da ake ciyarwa na yara. So wani sa'in da an raba abincin malaman su ne gaba, su kaga wannan ba karamin koma baya bane. Amma in aka ce ga abinci ka ciyar da yaro, bayan ka ciyar da yaro kuma shi malami ka kosar da shi, ma'ana ka bashi albashin sa. Don Allah ya so yadda za a samu ilimi, cikakken ilimi za a ga ana gasa ma da irin su ƴan nazari school din da sauransu. Domin gaskiya al'amari in ka duba kamar ma yanayin ƴan secondary da muke da su tare yanzu, yaran da muke yayewa su tafi secondary. So irin abubuwan da yake faruwa kenan, rashin gogewa wani sa'in ga malamai, kuma su kansu yaran, rashin kula na iyaye, da kuma ainihin jigon gwamnatin jiha zuwa gwamnatin tarayya. In ka duba karamar hukuma gaskiyar lamari ana ganin laifin karamar hukuma ne kawai ba tare da duba inda aka dosa ba. Mafiya yawan al'umma za ka ga cewar ban san gwamnati ba. Domin inda ka san gwamnati za ka ɗauki matakin da ya kamata, kaga wannan mataki za ka haɗa shi da wannan mataki na karamar hukuma ne, wannan na jiha ne, wannan national ne. To mafi yawa talakawa wallahi ba san wannan ba, sai dai kawai in an ɗauka kawai za a ce karamar hukuma kaza, karamar hukuma kaza. Su kuma karamar hukumar nan har yanzu babu wani abu da za ka ce ya zo ya gudanya a gurinsu wanda za ka ce na alfaharin ka zo ta goma shin cewar na biyan alamba su malamai kenan da sauransu. Idan tantancewar da ake yi, so an matsa abin, idan aka rufe ta aka duba ka kosar da malami ka sakon masa haƙinsa a hankali a ilmance, sai a tantance mutum. Irin wasu exams za a dinga shiryawa ne, za ka iske ka cire na kirki ka cire wannan wakilin banza ne. Amma in dai kawai kai tsaye ne ka takardanka da sauransu, wallahi za a dinga gidan jail.
Da yake mai da martani, kwamishinan ilimi na jihar Kaduna Professor Andrew Nok ya ce ya kamata jama'a su yaba da kokarin da gwamnati ke yi na haɓaka ilimi a jihar.
Kuma ina son cewa ka idan ka duba duk ƙasar Najeriya gaba daya, ba jihar da ta sanya kanta ce bari ba ta dauki ma'aikata a cikin wannan halin da muke wanda babu kuɗi. Amma gwamnati ta dauki kuduri domin ta sa muhimmanci ilimi a gaba, ta dauki malamai. To ba daukan malaman bane kawai haka, dole sai ya musu abin da ake ce documentation, su zo a dudduba takardunsu, kuma ba shi an gaba musu interview, a wuce da su da yayin office head of service, a ba su file numbers, daga nan sai a bude musu sai su da kansu bude account. To tun lokacin da muka ba da sanarwar cewar su kawo account numbers su, mutane ba su fi 800 da suka kawo account numbers su ba. To muna ganin kila akwai dalilai iri-iri kila ko wasu ba su ji ba, ko kuma waɗansu ba su je su zo su ɗauki aikin. To mun samu suraye 1,200 a yanzu, amma 800 su da muka samu suka ba da lambobin account ɗinsu. Kuma in Allah ya yarda Juma'a da ta shige an tura musu albashinsu a account. Ɗazu muka gaba tattaunawa da kwamishinan kuɗi, muka dai ɗan ƙudiri cewa duk wanda suka kawo akwamunsu da BVN da muna da documentation ɗinsu gaba ɗaya za a biya su kuɗin watanni 5 gaba ɗaya a wannan satin da za mu shiga. To abin da muke duba idan mun yi haka, duk wanda bai zo ya gaba documentation ba, kaga wanda kama ita kanta sanarwa ne, za su bi su yi. Idan kuma su yi haka za mu biya su.
Har yanzu akwai sauran aiki a jihar Kaduna, musamman game da tantance ma'aikata, kamar yadda ɗaya daga cikin shugabannin kwadago na jihar ke zargin cewa har yanzu gwamnatin jihar Kaduna bata san iya adadin yawan ma'aikatan da take da su ba, da rudani da wannan aikin tantance ma'aikata ya jawo. Hakan yasa in ji shi jihar Kaduna ke biyan yawan kudade daban-daban a kowace wata wajen albashin ma'aikata. Iliya Kure, muryar Amurka daga Kaduna, Nigeria.
A Katsina kuma hukumar da take horar da malamai NTI ta kaddamar da dalibai 1000 a zangon karatu na wannan shekara zuwa badi. Shugaban cibiyar a jihar Alhaji Bashir Nuhu Yashe ya ce yawan dalibai da ake baiwa damar karatun ya nuna cewa malamai suna himmatuwa wajen karo ilimi ba tare da wata matsala ba. Ga ƙarin bayani a hira da yadda Zaharaddin Sani Funtuwa.
A wato muhimmancin wannan kaddama ita ce dalibai su shigo a rantsar da su fahimci abin da ya kawo su, dan su fahimci ka'idoji da kuma yadda za su yi karatu, da kuma yadda karatun nan ke gudana, da kuma waɗanne hanyoyi za su bi su samu nasara. To shine babban dalilin kaddamar da waɗannan dalibai, kuma za su bi dukkan dokokin da NTI ta shi.
Za ku kaddamar da kimanin adadin dalibai nawa?
Dalibanmu za su kai wajen 1000.
Za ka ga wani lokaci akwai ƙalubale ake fuskanta daga su ɗaliban. Akwai wani jan hankali ko kira da zaka ga su waɗannan ɗalibai da kuke kaddamarwa yau?
Hukuma tana da ka'idojinta. Wannan ka'idoji su ma dama da mu jaddada su suna ɗaya daga cikin dalilin da yasa za mu kaddamar da wannan ɗalibai. Ka'idojinmu zuwa makaranta yana ɗaya daga cikin ka'idanmu. Lallai ɗalibi ya samu wani kaso na zuwa makaranta kafin ma a ba shi dama ya zo na jarabawa. Akwai gudanar da ayyukan shi kamar yadda malaman shi za su ba shi, wanda suka shafi abin da ake cewa continuous assessment. Akwai kuma horo kuma da muke yi na cewa lalle dalibi ya kasance cewa mai kiyaye doka ne, mai girmama malaman shi ne. Akwai tsari na adadin makaratun da zaka yi a kullun. Kamar NTI ta bada tsarin cewa a kullun dalibi ya kamata ya karanta fanshi na awa 2 a kullun.
A ce mafi yawan wuraren da aka ba ku na inda kuke koyar da su waɗannan dalibai domin su zama malamai masu ƙwarewa, wurare ne wanda kamar aka dan ara maku, ba ku fuskanta wata cikas wani lokaci su daliban ku su zo su ma wannan wuraren? Akwai dalibai kun taɓa fuskanta irin wannan cikas ba?
Tsarin karatu mu ya bada dama ne karatu na ranar Asabar ne kawai. Danar da su daliban kai karatun da muke cewa intensive, lokacin daliban makarantun secondary suke hutu, to mu ba lokacin muna iya karatun mu Litinin, Talata, Laraba har Juma'a har Asabar. Ya danganta ga yawan awoyin da muke so mu cimmawa a cikin wannan zangon karatu. Saboda kaga magana mu samu clash da wahala mu samu clash tsakanin mu da makarantun. Saboda lokacin da muke karatun mu su ba su nan daliban su.
Dr. Aliyu Idris Funtuwa na kwalejin ilimi ta gwamnatin tarayya dake Katsina yayin bayanin manufar ita wannan cibiya ta horas da malamai, wato NTI.
Manufar su shine su horar da malamai ingantattu da su koyar karatun primary da kuma karatun makarantu na secondary. Ba su ilimin da ya cancanta tun daga shede ilimi ta kasa NCE. Kusan irin waɗannan manufofi su ne suka kafa ita wannan cibiya.
Zaka ga suna iya dalibai. To ya kake ganin kwazon waɗannan dalibai? Ganin cewa ku nan makaranta ce ta kamar a ce dindindin, wato permanent a turance, su kuma makaranta ce da ake jikar da zawo kamar lokutan ƙarshen mako.
Wanda ya banta mu da su shine yanayin gudanarwa. Su ba zaunannu bane, za a ce makaranta ce zaunanniya inda dalibai za su je, akwai malaman girkaku a wurin wanda za su rika koyar da waɗannan dalibai din. Ita cibiyar cibiya ce kawai. So suna bi kamar abin da ake kira ka koya da kanka, kuma koyo daga gida. To su ne suke yi. Wanda muka bambanta da su kenan. Dalibanmu sukan zo mana su zanna tare da mu, muna da malamanmu a jiye, muna da ɗakunan karatu, muna ɗakunan nazari na karatu, muna da ɗakunan darussa, muna da ɗakunan bincike da ake kira laboratories, kuma malamai muna da su yanda muke buƙatar su. Ba mu da wannan matsala. To ba su ba haka nan bane, suna fita ne. Na farko su nemo malaman, na biyu su nemo ma wurin za su, in sun samu ɗaliban in za a koyar da su. To wannan ina jin yana ɗaya daga cikin abubuwan da za a iya cewa matsalolin da suke ji musu tuwa ƙwarya ƙwarai da gaske.
Dakta, wannan hukuma wato cibiya ta NTI mafi yawa ana ganin an kafa ta ne domin irin waɗanda suka dade ba su koma karatu ba, sai aka kirkiro ta kamar kwatankwacin Open University. To zaka ga matasa suna shiga irin wannan karatu. Kana ga ba wata shara da za a ba matasan nan su zo a irin waɗannan makarantu naku, sai sabanin irin waɗancan da suke zuwa an bude su ne saboda kila manyan mutane?
Ba wai an bude su bane saboda manyan mutane kawai. Manufar ce kamar manufar su shine su bi kowane lungu, kowane sako horar da malamai. To zaka ga a wasu wurare ba su da matsala, wasu wuraren suna da su. Ina baka misali, zaka dauki wasu ƙananan hukumomi a nan jihar Katsina misali yanzu inda za su samu dalibai da za su koyar da su su sami takardar shaida ilimi ta kasa dinnan zaka ga a wurin babu malamai waɗanda suke kwararru ne waɗanda ya dace su koyar da na manyan makarantu wanda ya dace su koyar da waɗannan daliban waɗanda suka san kuma an horar da su ne kan waɗannan irin waɗannan dalibai din to zaka ga ba su da su to wannan matsala ce
to da ƙarshe dakta su waɗanda suke mai da hankalin su wajen irin wannan cibiya ta horas da malamai akwai wata shawara ko kuma wani kira ko kuma ƙarin kwarin gwiwa da zaka ba su
kwarin gwiwa shine kamar yanda wato zabi ne abinda yake akwai shine wani bai iya zuwa kamar makaranta irin namu ya zanna kuma kamar yanda kace dama ce aka ba waɗanda suke akwai abubuwa waɗanda su iya hana su zo makarantu irin namu ko jami'o'i su je su zanna su ko dai aure ko yawan iyali ko sana'o'i ko shekaru to ga dama an ba su wanda su iya amfani da irin wannan cibiya su samu wannan ilimin wanda suke bukata irin dai wanda ake badawa din wanda bai da nauyi zai iya zuwa zanna samu
cikin daliban da aka kaddamar akwai Fauziya Muhammada Muhammad Sama'ila sun yi alƙawarin bin dokokin da suka shimfiɗa ita wannan hukuma ta NTI domin samun ƙarin cigaba a yayin da suke samu wannan horo a cibiyar a bangaren daya ita kuma kwalejin ilimi ta Isa Kaita dake Dutsen ma wadda mallakar gwamnatin jihar Katsina ce ta sami amincewar Jami'ar Ahmadu Bello dake Zaria domin hada gwiwa da ita wajen bada darussa na matakin digiri a kwasa-kwasai 8 a kwalejin Farfesa Muhammad Suleiman wanda daraktan tsare-tsare ne a Jami'ar Ahmadu Bello shine ya sanya hannu a madadin jami'ar sai kuma shugaban kwalejin ilimi ta Isa Kaita dake Dutsen ma Dr. Magar Abdu shine ya sanya hannu a madadin ita kwalejin Dr. Magar Abdu ya bayyana irin kwasa-kwasan da aka rattaba hannu domin bada ilimin digiri na koyarwa a kansu wanda suka hada da digiri akan ilimin gona digiri akan Hausa digiri akan ilimin gwaje-gwaje da digiri akan bincike-bincike da digiri akan ilimin na'ura mai kwakwalwa da dai makamantansu ya bada tabbacin cewa a zangon karatu mai kamawa za a fara koyar da wannan ilimi a farfajiyar kwalejin ilimi ta Isa Kaita dake Dutsen ma Zaruddin Sani Funtuwa sashen Hausa na murya Amurka daga Katsina a Najeriya
mu nemi ilimi fitilar haskawa ilimi fitilar kyallawa ilimi gwada ban haurewa hanyar bullewa mu nemi ilimi gwada ban tsorewa mu nemi ilimi alfarin kowa ilimi don kowa ilimi don kowa mu nemi ilimi fitilar haskawa na ilimi waya na shiwa wanda bai gani ma na hangowa hasken da ko ina shi ke kallawa wanda bai gani ma na hangowa wanda bai gani na fuskantowa shin sani ya zarce faduwa a wane duhun dare gunsu
masu aro da wannan rahoton Allah ya kawo mu karshen shirin nagari na kowa a makon nan sai kuma makon sama da yardar Allah za mu sake dawowa da wani sabon shiri kamin na madadin dukkan wakilan mu dauka saurara da Cibahiro Dedo ne wanda ya daidaita sautin shirin anan ni sahabu Imam Aliyu zan dakata in sallama da ku sai makon gobe
Tuma saro ga takaitattun labarai kafin mu yi sallama da ku baki daya. Kungiyar nan da take rajin kare yancin bil'adama ta Amurka da ake kira ACLU a takaice jiya sabar ta bada labarin cewa fadar White House ta shugaban Amurka ta saki bayanai dangane da ka'idoji da ta shimfiɗa wajen amfani da jiragen yaƙi da ba su da matuƙa a zamanin bangare na shirin ta na yaƙi da ta'addanci. Wannan ko ya biyo bayan karar da ita wannan kungiya ta shigar gaban kotu har kotun ta bada umarnin gwamnati ta saki waɗannan bayanai. Wasannin Olympics sun kankama inda aka gudanar da tseren kekuna wasannin kwallon raga ko volleyball da dambe da kuma gasannin ninkaya iri daban-daban cikin wasu da aka yi jiya Asabar. Yar gasan bangaren harbi wata ba Amurkiya Jeannie Tresha yar shekaru 19 da haihuwa wacce take cikin ayarin maharba da ke daga Amurka ita ce ta samu lambar zinari a wannan rukuni. halin da ake ci kuma tawagar ƴan wasa daga Somalia mutane biyu kacal ita ce tawaga ta biyu mafiya karanci a wasannin na bana duk da ka ƴan kasar Somalia ciki da wajen kasar suna bin wannan tawaga sau da kafa
da takaitattun labaran nan muka kammala shirin namu na yanzu sai kuma da la'asar idan Allah ya goda mana ku sake jin wasu shirye-shirye yanzu a madadin abokan aiki da duka waɗanda suka taimaka muka gabatar muku da shirin ni ce taku Halima Jumrau daga nan birnin Washington DC ke muku fatan alheri ku huta lafiya.